daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 24 ga watan Mayu shekarar 2019 kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 5,000 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya. Sannan a Afghanistan wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul yayin sallar Juma'a.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya za ku ji cewa a ƙarshe babbar kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci kan rikicin APC dangane da wanda ya kamata ya zama gwamna a jihar Zamfara.
Yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019.
Idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ƙasar sun ce sun gano wasu matsaloli da ke haifar da matsalar ƙarancin ruwa a birane da yankunan karkarar ƙasar.
Mun ga inda mata ke kwana bakin rijiya daga an yi sallar ƙarfe 8 da dare suna bakin rijiya suka kai aikin su zan sai suna bakin da a samu su gudan ruwa.
Muna tafa da shirin duniya Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari Zahara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku akan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fita Burtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu na gane cewa don ci gaban kasa akwai buƙatar wani sabon Prime Minister ya jagoranci wannan gwagwarmayar. A cewar May inda idanta cike da hawaye. A saboda haka a yau ina sanar da cewa zan yi murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar Conservative and Unionist a ranar Juma'a 7 ga watan Yuni. Mako mai zuwa za a fara shirin zaben sabon shugaban jam'iyyar wanda zai zama sabon Prime Minister. A wata sanarwa da ta yi a wajen gidanta da ke Downing Street, May ta ce abin takaici ne matuƙa a gare ta saboda ta kasa iya cimma yarjejeniyar ɓallewar daga Turai. Murabus ɗin da May ta yi ya janyo gwagwarmaya ga wanda zai zama sabon Prime Minister Burtaniya yanzu, wanda kuma May ke fatan zai samu nasara inda ta gaza. Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazanjiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar Burtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron, kuma za ta ci gaba da zama a matsayin shugabar gwamnati a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Burtaniya wata mai zuwa. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 5,000 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar duk wata barazana da ta iya tasowa daga Iran. Muryar Amurka a baya ta ba da rahoton cewa Shanahan da babban jami'in rundunar sojan Amurka wato shugaban kwamitin manyan sojojin Amurka da ke ba da shawarwari akan tsaro Joseph Dunford zai gabatar wa shugaban ƙasa da shawarwari da dama a jiya Juma'a da mai da martani akan zaman fargaba da ke faruwa a gabas ta tsakiya. Ciki har da yiwuwar tura dubban sojojin Amurka zuwa yankin. Shanaham ya tabbatar wa 'yan jarida da hakan gabanin ganawar da zai yi da shugaban ƙasa a fadar White House. Yana mai cewa da ya yi tunanin ƙara tura sojojin Amurka zuwa yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Donald Trump yana so 'yan majalisa na ɓangaren 'yan jam'iyyar Democrat su tsige shi, amma har yanzu ba a fara ɗaukan matakin yin hakan ba a hukumance. Ta ƙara da cewa akwai bincike da dama da Majalisar Wakilai da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat take gudanarwa, wanda mai yiwuwa su kai ga batun tsigewa, amma a halin da ake ciki a yanzu ba a kai ga wurin ba. Da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai mai kujeru 435 da wani ɗan jam'iyyar Republican ɗaya sun yi kira da a fara bin matakin tsige shugaban. Amma kuma ko da majalisar ta wakilai ta tsige shugaba Trump, abu ne mai matukar wuya majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan Republican ta amince da tsige shi. Pelosi ta kara da cewa amma dai shi Trump so yake a tsige shi. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul da ke cike makil lokacin da ake sallar Juma'a, inda ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da mazauna babban birnin na Afghanistan sun bayyana cewa malamin da aka kashe, wato Maulabi Samiullah Rehan, yana cikin jagorancin sallar Juma'a bom ɗin ya tashi. Harin ya jikkata akalla mutane 16 an kuma ba da rahoton cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Nan take dai ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba, wanda jami'an ƙasar suka ce da alama harin ya auna Rehan ne. An ce malamin yana goyon bayan gwamnatin Afghanistan sosai da kuma jami'an tsaron ƙasar da ke fafatawa da 'yan ƙungiyar Taliban. A wani lamari na daban, wata fashewa a yankin yammacin Pakistan ta yi sanadiyyar mutuwar mutane akalla 2 tare da jikkata mutane fiye da 12. 'Yan sanda sun ce harin na yau Juma'a a unguwar Poshtanabad da ke Quetta ya lallata wani masallaci wanda mazauna garin suka taru don sallar Juma'a da kuma gine-ginen da ke kusa da shi. Quetta shi ne babban birnin London Balochistan da ke fama da tashe-tashen hankula.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a Najeriya, babbar kotun kolin ɗin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da aka shigar ta neman a soke hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a baya na soke zaɓen fidda gwani da jam'iyyar APC ta yi a jihar Zamfara. A wani zama da ta yi a yau Juma'a, kotun kolin ta kuma soke duk ƙuri'un da jam'iyyar ta samu a zaɓukan da aka yi a matakin jiha da na 'yan majalisun jiha a babban zaɓen da ya gudana a baya. Ta kuma ba da umarnin ɗan takarar da ya zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaɓen gwamnan jihar shi ne zai zama gwamna, wanda hakan ke nufin jam'iyyar PDP ce za ta karɓi mulkin jihar ta Zamfara. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyin ya aiko mana daga Sokoto.
Yeah!
yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019. Wasu da dama akasari magoya bayan yan takarar nan na APC da aka yi wa lakabi da GS da suka gabatar da karar da kuma na jam'iyyar PDP sun bayyana farin cikin su akan lamarin.
Sunana Shamsu Kasida, ina gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya alƙawalin haramtawa kansa zalunci kuma ya haramtawa bayansa wanda yayi hukunci yau sun ga yanda Allah yake shine malikan mulku. Magana wani ya bushe gaba yanzu ta kare, wannan ya zama izna ga sauran yan siyasa.
Wallahi alhamdulillah alhamdulillah, mun gode wa Allah. Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya. Allah mun gode ma Allah.
Sunana Aliyu Ibrahim, tsafe local government. To wannan hukunci da muka yanke aka yanke haka ya mu daidai, saboda a tsaya a ce a ce rikici a ce rikici, wa'ansu su rasa rayukan su, wa'ansu su rasa lafiyar su, wanda hakan a can zama gwamnati a ba wa'ansu jihar Zamfara. Saboda kana ganin su wa'anda make shugabantar jihar Zamfara sun gagara shawo kan matsalar jihar Zamfara.
To sai dai kuma da alama bangaren na jam'iyyar APC ya rungumi kaddara a ta bakin wani jigon jam'iyyar kuma na hannun daman gwamna mai barin gado Sani gwamnan Mayanci.
Hukunci ya shafi jihar Zamfara gabaki daya. Abinda al'umma jihar Zamfara suka zaba kotu bata ba su ba, kuma hukunci ne na Allah. Wannan matsayinmu na musulmi mun yarda da hukuncin da Allah ya yi. Allah ya sani al'umma jihar Zamfara sun yi zaɓen mutanen da suke son su wakilce su, amma bisa ga kaddarawa ta Ubangiji wannan hukunci ya zama haka. Haka Allah ya kaddarta, ba wani abu da za mu yi saboda ita ce kotun ƙarshe.
Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar APC mai mulkin jihar bata gudanar da sahihin zaben fitar da gwani ba, lamarin da ya sa bata cancanci zabukan da aka ayyana ta lashe ba a zaben da aka gudanar na shekara ta 2019. Siraju Garba na daga cikin lauyoyin jam'iyyar APC da suka halarci zaman yanke hukuncin kotun a Abuja.
Matsayin da ta yi appeal ne guda biyu, ɗaya wanda jam'iyyar APC ta ƙasa ta shigar, ɗaya kuma wanda ɓangaren gwamnatin jihar Zamfara ta shigar. To a cikin appeal na farko wanda jam'iyyar APC ta ƙasa ta shigar, kotun ta ce ta sallami wannan appeal kuma ta aminta da cewa ba zaben share fage a jihar Zamfara, kuma ta yi umarni da a ba waɗanda ake ƙara ko sai an sa appeal kuɗi naira miliyan 10. Shi kuma appeal na biyu ta ce ta aminta da abinda kotun sakwarta ya yi lalle ba zaben share fage a jihar Zamfara.
Tuni da kotun ta bada umarnin rantsar da 'yan takarar jam'iyyar da ta zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaben da ya gabata kwanaki biyar kacal kafin ranar 29 ga watan Mayu. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuma Allah a gaida Murtala, muna kuma da hira da muka yi da ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben da Zamfara, wato Bello Matawalle, wanda shine ya zo na biyu a yawan ƙuri'u kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar ta Zamfara.
To alhamdulillah, kotu ta yi muna adalci kuma ta yi mu Najeriya adalci kuma ta yi mu Zamfara adalci domin.
To sai a tare mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 kenan domin jin cikakken hirar. To a Najeriya har ila yau mutum shida da majalisar dattawa ta nada a ƙarƙashin jagorancin Sanata Kabir Ibrahim Gaya domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman ƙasar musamman ma na Aminu Kano kan safarar ƙwayoyi. Ya samu bayanai daga shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA, wato Alhaji Mustapha Abdullah, cewa na'urar hukumar mai tantance miyagun ƙwayoyi ta daɗe da lalacewa, sannan kuma ba su da karnuka da aka horar domin gano miyagun ƙwayoyin. A wannan hirar da suka yi da wakilinmu Madina Dauda, Sanata Gaya ya fara bayani ne kan yadda suka ji da wannan bayani da suka samu.
Ko mai yadda da cewa kowane hukumar gwamnati za ta yi sakaci da aikin da aka bata ba. Misali ka ce NDLEA wasu kula da safarar kwaya wanda suke hanawa, ko suna da kayan aiki ko ba su da kayan aiki, suna da ma'aikata a wurin, wajibi ne su tara abin nan kada ya faru. So da haka zancen ba su da kayan aiki ko su kaza, kullum ɗan Najeriya kawai kace masu an yi kaza an yi laifi, sai ce ai ba da kayan aiki ko da ma'aikata. Wuce wannan ba dalili ba ne, me yasa kuke karɓar albashi? Ana ba ku albashi kuna ɗauka, kuma kun kai ku 80 misali a wannan ko 30 a wannan wuri, don me ba ku aikin ku ba ku tsara aikin ku abin da ya samu? Mun yi wannan akai. Mun kuma gaya musu ya aka bari har kwaya suka fita, sai bayan an fita kuma ake binkicen aidar suwa ne kyan da a ce kawo masu fita su hana. Muka ce kuma su kansu kwastan su ma tsarin su ne su duba, amma bayanin da muka ji shi ne suke cewa akwai wuraren da su kansu ma ba barin su shiga.
Ina filin jirgin sama?
A filin duba misali daga akwatin, hakkin duba akwatin misali, ko kuma duba scanner din da take duba kaya, an ce waɗansu bai kamata su duba da sauransu. Mun ce duk wani security agent da ana ta surutun, ce an sa security agent sun yawa masu bincike. to amma wanda suke muhimmanci ya kamata a ci an bar su aure. So mun ci a duba wannan tsarin takardar da aka rubuta daga ofishin hukuma a gyara wannan wanda da ya kamata a shigo wajen duba wannan abubuwan a sasu.
To akwai waɗannan ma'aikata da ke aiki a filin jirgin sama wanda aka kama su da laifin cusawa mutane kwayoyi. Waɗannan kuma wani mataki za ku ɗauka a kansu?
An yi da laifin wanda suka wuri ga ɗauka ɗin. Kuma aka ce akwai ma'aikata kamfanin Sako da Nako da suke su ne masu kula da sirrin motsa kayan nan. To su ma mun ci a duba masu ba ma wai bincike ba a duba su ma masu kamfanin. Wannan kamfanin guda biyu kuma mutum ɗaya ne ke da su kuma mutane ɗaya da suke da su. A kirawo su su ma mu ji me yasa suke bari haka. Kuma suna ɗaukar ma'aikata wasu babu control. A ɗauka a saki a kora a ɗauka a kora to yanzu za su ɗauka ma'aikata ana sakin su ba a bar su sun daɗe a wuri ba sun saba to za ka samu matsala. Kuda kuma nan kamfanin shi ma mun ce za mu kira wasu mu tabbatar sun je sun gyara wani abu.
Sanata Kabiru Ibrahim Gaye kenan shugaban wani kwamiti a ƙarƙashin Majalisar Dattawan Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa cunkoson jama'a a manyan birane wanda ya samo asali daga ƙaruwar yawan al'ummar ƙasar ya haddasa ƙarancin ruwan sha a cewar hukumomin. Lamarin da ya sa gwamnatin ta Nijar ta ce ta soma ɗaukan matakai domin magance wannan matsala. Ga su Lema Muni Barma da ƙarin bayani daga Yamai.
Matsalar ruwan sha a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ta'azzara a 'yan shekarun nan a birane da karkara duk da irin matakan da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka. Lamarin da masana ke dangantawa da ƙaruwar yawan al'umma a wani lokacin da ake fama da matsalar wutar lantarki. Habu Kure Shaku shine daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a matakin birane.
Abinda mutane ya kamata su gane sai ku biraninmu na yau ba wani jiya bane. Haka ƙaruwar jama'a a cikin birane. In ka ɗauki birnin Yamai yau ta kunshi kimanin mutum miliyan biyu har da ma ya da haka nan. Matakan ruwa da an kai in ka ɗauki huskar Yamai an yi su don su ba mutum miliyan da guda da rabi zuwa miliyan biyu. To in an ka samu fiye da haka nan ai dole a samu matsala. Na uku matatannin ruwan da kuke gani sai da wutar lantarki suke aiki. In ka diba yau a faɗin birnin Yamai in ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa potable sai an ce an samu kimanin meter cube 180,000 ko ta sahiya. Matatannin ruwan nan duk in an gama su abinda muke iya samu ana pompe 140,000.
Rashin tattali da nuna halin ko in kula na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna haddasa ƙarancin ruwa a birane, inji Usman Dambashi, shugaban ƙungiyar Rajiya mai kare haƙƙin jama'a a fannin ruwa da tsafta.
Mun ga inda mata ke kwana bakin rijiya daga an yi sallar ƙarfe 8 da dare suna bakin rijiya sun kai aikin su da sai suna bakin da a samu su gudanar ruwa. Idan mutane za su rika bannanar ruwa ana wanke motoci ana bata shi a karkarin gidan sojina duk inda kamfaniya take ta sojina ka take isko pamfuna a kofofin da zai shekara 40 shekara 20 na zubar ruwa. Ka diba gani ofishi na gwamnati iri-iri wani university ne wani likita duk inda dai gwamnati ne ke biyan kuɗin ruwa to ka take isko bannanar ruwan da ake makawa.
Ministan albarkatun ruwa Farfesa Isu Katambe ya bayyana cewa tuni gwamnati ta fara hangen bullo da matakan da za su bada damar sassauta walhalin jama'a a fannin ruwan sha.
Akwai izin da za mu buɗa nan da 'yan watanni kaɗan. Da wannan izin ɗin za mu iya tace an metar cube 140,000. Kuma bayan wannan akwai wata wadda mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta ƙarya wadda ka iya tace an metar 15,000. Da yarda Allah nan da wata 6-7 ba za a samu matsalar ba.
Samar da tsarin musamman game da farashin ruwan sha tsakanin attajirai ko manyan ma'aikata da masu ƙaramin ƙarfi na daga cikin hanyoyin da gwamnatin Nijar ke hange don ƙarfafa matakan samar da wadatar ruwa. Abin da ya sa a baya-bayan nan majalisar dokokin ƙasa amincewa shirin kafa hukumar zuba ido akan harkokin ruwan sha. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma Allah a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kun masu ran shirin duniya Amurka na wannan mako a wannan karo tattaunawa ce shirin zai ta'allaka akai inda na sami bakuncin wani abokin aiki na wato Yusuf Arande wanda zamu tattauna da shi dangane da wata ziyara da ya kai a yan kwanakin bayan nan zuwa wata jiha a nan Amurka mai dimbin tarihi wacce kuma take da wasu abubuwa na ban mamaki. Ku sa biyo ma cikin shirin domin aji yadda wannan tattaunawa ta mu ta kaya. To yi zuwa sai ce barka da dawowa mutan Alaska ka sha Alaska.
Gaskiya ne.
Wani abu da ya zama tufuci a kan wannan jiha shine yadda yanayi na ake yini mai tsayi kusan a ce ma ba a ganin dare. Kamar da farko dan fara ba mu tarihin ita wannan jiha ta Alaska mana.
To Mahmud, kamar yadda ka sani ko kuma masu sauraro kila wasu daga ciki sun sani ko wasu ba su sani ba, ita wannan jiha ta Alaska jiha ce wanda aka take a arewacin Amurka. Kusan ma mai sauraro da dama ko kuma in ce mutane idan za su duba ainihin shi taswirar duniya, idan ka je kana duba inda kasar Amurka take, ba za ka ga ita wannan jihar alaki a makale da da kasar Amurka ba. Kusan ma da dama za a iya cewa ma ba jiha ce wadda take a jikin Amurka ba. Tana can a sama saman Amurka, sai ka je wajen gefen kasar Canada, a nan wannan jiha take. Kuma ita wannan jiha ta Alaska a Haji Mahmud shine tana wadda kusanci da rana. Shi yasa kamar
yadda rana ke faduwa kenan.
Kwarai da gaske. Tunda in shi yasa kake ganin ake samun wannan rana mai tsawo a samu dare dan karami. Kusan a ce dare mai karanci.
Na gani.
Haka yake gaskiya. To ita wannan jiha kusan in ce maka tana daga cikin jihohi a nan Amurka da ke da abubuwa na ban sha'awa, abubuwa da ba a samu su a ko'ina sai a ita wannan jiha. Kaga kamar magana da muka yi na wannan a lokacin sama da ake kira a Turanci, tana da tsayin dare, tsayin rana.
Lokacin bazara ke
da. Lokacin bazara. To za ka ga a ce maka rana tana fitowa tun kusan daga karfe 3 na dare. Rana ke fitowa har inda aka ce maka karfe kuma 11 dare ko zuwa 12 ma sannan rana take faduwa. Kuma in ta fadi za ta dan yi awa 1 zuwa awa 2 da dan wani abu, sannan kuma za ta sake, za ka ga ta fara tasowa.
Wataƙila masu sauraron mu wasu sun kalli yadda ka wato wallafa a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Gashi dai rana ce dai ko kuma ce rana ta fadi, amma kuma gagari nan ya danyi shashar haka kaman gari ya waya a haka, a dole a ce ana tsakiyar dare ne wannan.
Ai to abinda zai baka mamaki ma Haji Mahmud shine komi dare a kasar Amurka, komi dare a wannan jiha ta Alaska da nake gaya maka. Ni dai na kwana na 5 a wannan jiha, amma ina mai tabbatar maka da cewar ban ga daren da za a ce wai ka fito da daddare ne, a ce maka tsakar dare ne, wai a ce ba za ka ga abu ba. Hasali ma ina mai tabbatar maka Haji Mahmud, komi dare idan allura ta fadi a kasa za ka ganta.
Wannan na nufin cewa kenan ba dare ne ake yi duhu dukun da
ba shi ba,
za ka ga akwai sauran haske. To kaman Yusuf ya ake batun, na san akwai ba za a rasa musulmi a wannan yanki ba, kuma na san haka ma zan tada wasu
sosai.
Kaman ya batun azumi ya suke auna fitowar alfijir da kuma lokacin da za a sha ruwa.
To Haji Mahmud, abu biyu ne ko in ce mutanen da na sama da yake nayi naje garuruwa guda biyu. Na je ainihin birnin, babban birnin ita jihar ta Alaska wanda ake ce ma Anchorage. Sannan kuma na je wata karamar hukuma wadda ake ce ma Fairbanks. To waɗannan gurare guda biyu da na je na haɗu da musulmai, inda kuma muka tattauna da su ya suke yin, suke gudanar da azuminsu. To wasu daga ciki sun ɗauki wata fatawa ta wasu malamai na cewar suna iya su dinga amfani da gari mafi kusa da su wajen ainihin tabbatar da lokacin buɗe shan ruwa da kuma lokacin tada azumi, sahur. To wasu kuma suka ce a'a, sun fi za su tafi da wannan fatawar da mafi akasarin malamai suka raja a kanta na cewar a bari sai rana ta fito sai alfijir ya keto a aja sahur sannan kuma idan rana ta sauka sannan a ainihin sharuwa. To su waɗannan mutane da na sama kashi biyun, kashi na farko su suna amfani da waccan mazhaban ne sosai, suna amfani da lokacin ƙasar Saudi Arabia ba ma lokacin nan Amurka suke amfani da shi ba. Suka ce to idan Saudi Arabia tana fara sahur ɗinta, ana gama sahur a Saudi Arabia ƙarfe 5 ne, a sharuwa ƙarfe 6:30, to su ma abin da za su yi kenan.
Amma su a lokacin akwai haske,
ai rana tangaran nake gaya maka, ai a wannan lokacin ma babu yanda za a yi wai kace wai dare ne, a ƙarfe 6 rana tangaran za ka ganta. Haka lokacin sahur ɗin ma rana tangaran.
Wai a haka tsakar dare ne?
Eh, haka tsakar dare ne. To su abin da suka yi amfani da shi kenan, suna azumin su.
Kaɗan kenan daga cikin abin da muka tattauna da Yusuf Aliyu Harande. Akwai ƙarin hira idan an biyo mamaku mai zuwa za a je insha Allah ga ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Suleiman Adamu Tandari Patiskum PRO da Ilya Usaini Usman Journalist da Sadi Energy Tandari da Zubairu Lawan Musa Patiskum, inda suka ce maraya baya shakkar mutuwar uwar wani, don haka VOA Hausa ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu yi tsokaci akan gwamnatin jihar Yobe bisa namijin kokarin da suke yi mana na gyara mana babban asibitin mu na garin Patiskum. Gaskiya yabon gwani ya zama dole. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawansu ba wai kansu ba. Amin. Mun gode sashen Hausa na VOA. Sai kuma sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Su kuma suka ce VOA Hausa ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa dan girman Allah da manzansa ta sassauta mana da kuɗin kujerar aikin hajji, inda ba tana son talakawa su daina zuwa aikin hajji bane. Sako mu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Abbas mai trader bakin kasuwa a jihar Bauchi Najeriya. Shi kuma ya ce yin murabus ɗin Zainab Adamu Balkaciwa daga aikin ta na shugaban kotu bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya zarge ta akan ba lallai bane ta yi adalci a shari'an da take yi, hakan ya yi daidai.
Tawagai da Hadiza Kyari da ra'ayin masu sauraro, albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan nasihar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna nasiha ne ma 'yan uwa musulmi mu kara zagewa da dagewa wajen taimaka ma 'yan uwa musulmai, 'yan uwa akan abin da ya shafi ciyarwa a wannan wata mai alfarma, shine yin yawan sadakoki kuma sa koma dace mu samu takawa, da Allah ya la'alla kun tattauna ko kuwa samu takawa. Daga cikin asbabun samun asbab, wato sabubba na samun takawan shine yawan yin sadaka. Wato a lokacin mun huda baki, to a dinga yawan taimakawa, mun dinga lura da wanda suke cikin matsi ko suke cikin wani yanayi, muna taimaka da sadakokin da Allah ta'ala ya hore mana. Wato aka ce sadaka ba sai kake tananka ya baka cewa sai ka zama mai kuɗi ne, a in kana da naira 100 a jiwonka, wani ila bai da ko naira 10, samu dan abin da ka samu ko naira 20 ka bashi, wanda yake ne da naira 1000 ila wani bai da ko naira 50 da zai sha ruwa ko ya buɗe baki, samu ko da naira 100 da cikin abin da Allah ta'ala ya hore ma ka bashi, Allah ta'ala ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu sai labarai a takaice.
Ministan Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister ƙasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin ƙasar har sau uku a kan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Burtaniya daga Tarayyar Turai. Muƙaddashin Sakataren Tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 5,000 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar wata barazana da ka iya tasowa daga Iran. A jiya Alhamis, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Trump yana son 'yan majalisa su matsige shi.
To masu sauraro da kan kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan lakaimu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada ku manta za ku zuwa shafukanmu na internet a koda shi kuke so domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai da rahotanni cikin hotuna da bidiyo. Da zamanin din ita Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri, sai injiniyan mu Tadi da kuma wato injiniya kenan Tiyanwa Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.